بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Alhamis ce da ce daidai da 22 ga watan Zulqa'ada, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 20 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shi ne kasar na shida daga cikin jerin jerin karatuttukan littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'a'uha, wallafar الشيخ الإمام العلامة الألباني، Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Malam ya karantar da mu mas'ala mai girma dangane da wasiya. Ita ce, ɗan uwa da aka san ba su da gado tun daga iyaye har ainihin wani da ƙanne, malam ya ce wajibi ne ainihin wato ɗan uwa waɗanda aka san ba su da gado kamar yayye da ƙanne, yace wajibi ne a yi musu wasiya, saboda maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Aya al-Qur'ani ce take cewa Allah ya wajabta muku idan rasuwa ta halarto gare ku, in har kasancewa akwai wani alherin dukiya da za ka bari, Allah yana cewa lallai ka yi wasiya ga iyaye, ka ce ga abin da za a ba su, ka yi wasiya ga dangi, ka ce ga ainihin abin da za a ba su. Kowanne ka ɗiba mai da gwargwadon matsayin shi da kuma gwargwadon abin da ya cancanta. Allah ya ce wannan haƙƙi ne ga duk waɗanda suke jin tsoron Allah. Za mu zo mu sake tattauna wannan aya kamar yadda ainihin muka alƙauranta a baya, ko muka fara ishara cewa a lokacin da ayoyin suratul nisa suka sauka, waɗannan ayoyi sura da gado sun ba kowa, to shikenan sai ya zama babu sauran kuma a ce za a bai wa iyaye wani abu daga cikin wasiya, domin in an riga an rasu Allah madaukakin sarki ya riga yanka musu. Muka ji cewa wasiya dukkan abin da za ka wasiya kar ya wuce ɗaya bisa uku na daga dukiyarka. Abin ma da aka fi so shi ne ka gaza daga ɗaya bisa uku, sadan kuma gadon ka bar ‘ya’yanka da matanka cikin wadata, ya fi ka bar su cikin talauci suna ta miƙa hannu suna bara. Don haka sahabi Abdullahi ɗan Abbas yake cewa wajibtu annan nasa rabbi min al-thuluth ila al-rubu' fi al-wasiyya, li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala al-thuluth kathir. Yace na so a ce mutane sun kame daga uku din, sun koma ɗaya bisa huɗu. Yace saboda Annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a wasiyyar shi da yayi sahabi Sa'ad ya ainihin zimamin uku ɗin, ya ce ɗaya bisa uku, ya ce ɗaya bisa uku na zana da yawa. Sai ya fara nuna mishi muhimmancin ka rasu ka bar ‘ya’yanka da matanka da iyayenka da abu a hannunsu, ya fi ka bar su cikin talauci suna bara suna miƙa wa mutane hannu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaga a nan ba Annabi na kwaɗaitarwa ba ne kuma game da tara duniya, sai dai yana kwaɗaitar da kai ne kar ka bar iyalanka a cikin ƙasƙanci. A wannan mas'alar idan ba a manta ba muka kwana, yadda nake cewa wannan mas'alar babban alherin da ke tattare da ita shi ne koyar da sana'a, koyawa ‘ya’ya sana'a. Dukkan abin da aka rasu aka basu da shi a hannu shi ke nan za su iya ci gaba da rayuwa, amma duk abin da aka tara musu inda a nuna musu yadda za su iya mai da tarwe ya zama kifi ba, ba su san yadda za su iya ɗaukan naira 10,000 su juya ta a kasuwa ta waye gari ta haɓaka ta zama 20,000 da ko kuma ta riƙe su,
to gaskiya saboda Allah akwai matsala. Allah madaukakin sarki ya kawo wani zamani wanda ke iyaye sun yi takatsantsan dangane da irin yadda suke barin ƴaƴa su sangarce. A bar yaro sangarce bai san sana'ar komai ba, bai iya aikin komai ba, an dogara da cewa yana makaranta, ƙarshen makarantar kuma da ɗala yake ba makarantar ba, ma'ana shi ne kawai da takarci yake. Ya fito zai jarabawar yaya ya faɗi, meko ya faɗi, jam ya faɗi, shi ke nan an sa musu wani kadarko wanda ba zai sake ci gaba da dangane da karatun. Abinda ake ganin kuma ya karanta ɗin ba a bakin komai yake da don iyakar shi sakandare, sannan ga girman kai ya hau kansa kamar ɗan jaki. Sakamakon wannan sai a koma face-face, shaye-shaye, yaudarar ‘ya’yan mata, ‘yan mata, ‘ya’yan jama’a. To babu shakka mun tattauna wannan matsala a makon da ya wuce, amma kaɗan daga cikin matsalan da ya samu shiga ainihin cikin kafin. Sai sa kowane idaya dubi wata irin sana'a kake da manufar ɗan kai tashi a kanta, sana'ar hannu, noma, kasuwanci, kiwo, waɗannan abubuwan su ne asalin arzikin duniya gaba ɗaya. Hatta waɗannan ƙasashen da kuke jin ana cewa ƙasa kaza ta gagara, ƙasa kaza ta gagara, harkar noma suka haɓaka da harkar kasuwanci. Mafi yawancin ƙasashen duniya da suka dogara a kan ainihin wato aikin gwamnati su ne cima baya a cikin tattali. Yasa kullum za ku ji ma'aikatan gwamnati ana haramiya da su a ƙasashen Amerika da Canada da manyan ƙasashen da kai kake ganin sun ci gaba. Ba don kowa ba, domin hatta zuwan wannan na'urar ta kwamfuta ya rage adadin buƙatar ma'aikatan da ake. Ta in ka shiga banki sai ka ga ma'aikata wajen 50, yanzu banki ɗaya sai ka samu mutum 10 sun isa su gudanar da shi gaba ɗayan shi. Ba a buƙatar wannan adadi. Kin ga ba ka iya sana'a ba fa. Wannan magana entrepreneurship da gwamnati ta ce sai a saka a koya wa yara matasa sana'o'in hannu a cikin makarantun sakandare ko kuma a jami'o'i. Ita kanta gwamnati in ta koma ta duba sai gaba da gaske ta ce ba. Domin koyar da sana'a abu ne mai sauƙi? Ba abu ne mai sauƙi ba. Don za a koyar da sana'a. Sai ce za a koya musu carpentry, woodwork, aikin kafinta. Sai a wata biyar ba a kawo irin katakon da yara za su koyi aiki a kan shi ba. Shi malamin da aka ce zai koya musu aikin kafinta shi ma ba kafinta ba ne, sai dai kawai ya koyi kafintanci ne a jikin allo da littafi. Amma ba zai iya koda kujerar da ake ajewa a gindin murhu ba zai iya sassaka ba. Wannan duk yana daga cikin yaudarar kai. Ire-iren waɗannan abubuwan lokacin da Sardauna ya nufi ya kawo su, tafiya yake ƙasashen da suka iya suka haɓaka suka ci gaba a kai, ya zai ɗibo waɗanda suka ainihin yi abin a aikace ya kawo su su zo su koya mutane a aikace. Amma fa babban abu dai shi ne sai an cire girman kai. Ina cire girman kai da babu abin da zai yi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wannan fatawa da jan hankali da sahabi ɗan Abbasin ne Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda, tare da cewa ƙarshe ta juye ta zama marfu'iya, domin ya ce da annabi nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala thuluthu kathir, yace akhrajahu ahmad, al-imam ahmad ya fitar da wannan ainihin wato fatawa a lamba hadisi ta 229 da 276 wa shaykhani bukhari da muslim ma sun rawaito wannan hadisi. Al-bayhaqi haka al-imam al-bayhaqi a cikin mujalladi na 6 shafi na 269 wa gairuhum da waɗansu malaman duk sun rawaito wannan ainihin magana ta Abdullahi dan Abbasi. Saminan gaba ta takwas daga cikin gaɓoɓin wannan littafi malam ya ce wa yushhidu ala zalika rajulaini adalaini muslimaini, idan mutum zai yi wasiyya to ya sami mutanen kirki mazaje musulmi guda biyu, mutane biyu maza su zama mutanen kirki kuma su zama musulmai ne guda biyu. Abinda ake nufi da mutumin kirki shi ne mutumin da a irin zamantakewar da kuke a anguwar kuwa wannan kasar din an dube shi a jinin lanta ba a ce mutumin kirki wannan shi ake nufi da mutumin kirki sabanin yadda wasu ke cewa ai mutum ba zai zama adili ba sai in ya zama bai taɓa yin ƙarya ba sai malaman hadisi da suka fi kowa tsanantawa game da matsalar ƙarya da matsalar gaskiya ba su taɓa kawo wannan sharaɗin ba ya suke mutumin da ƙarya ba ta bayyana daga gare shi shi ke ma ta ɗai ƙoƙarin dai bai bayyana mana maƙaryaci ba amma a ce mutumin da bai taɓa yin ƙarya ba to ƙarya fa fanni ce amma duk ƙarya ce saboda wata mata ta yi haka zai ta amsa sai ya ta yi ta danƙe shi irin kamar za ta yi mai wanka ko za ta yi mai wani abu yaƙi sai ta nuna mai zai ta amshi wani abu shi ke nan Allah ya kiyaye ta sai ta ɗauka sai ta bashi sai annabi ya ce Allah ya so ki ba ba ki bashi ba da an rubuta ki maƙaryaciya a wurin Allah ta ce har wannan ƴar ƙaryar haka ya ɗan kama yaro a ce mishi zo sannan ya zama ba haka ba ƙarya ce to abinda ake nufi da mutumin kirki shine a wannan irin zamantakewar da muke a wannan anguwar ko a wannan garin ko a wannan kasuwar ko a wannan larin ko a wannan misali sai ya bayyana mana cewa a iya abinda muke gani na ɗabi'un shi mutumin kirki to sai ka samu irin waɗannan mutane guda biyu sai ka kafa su shaida akan cewa jama'a ku shaida akan wannan dukiyar tawa na yi wasiya a kan in na rasu a bawa ne shi ke na wannan ya isa na fata an gani fa in nan nija da idan ba a samu mutane guda biyu ba musulmi farajulaini min gairin musulmi ne sai a samu wasu mazaje guda biyu waɗanda ba musulmi ba wannan musamman a halin tafiya sau da dama a halin tafiya shi ne ta ka iya faruwa ta zama ka tafi can ƙasar duniya ka je ka faro doya sai mutuwa ta zo za ta ɗauke ka halin akwai wasiya da kake so za ta yi sai abin su ta cewa duk kewayen kusa da kai babu wani musulmi sai ka samu mutum biyu waɗanda ba musulmi ba sai ainihin a faɗa musu wannan saƙo a matsayin su ne shaida ala malam yace ala an yustawfaqa minhuma inda shakki abisa amini tabbatar da su a lokacin da aka shakka su bi shahadatihima ta hanyar ba da shaida su hasba ma ja'a bayanuhu fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala gargadan yadda bayanin haka yake a wurin Allah kamar yadda Allah ya bayyana a cikin alqur'ani ma'ana kun ga idan musulmi ne asali abinda aka sani shi ne musulmi saboda imanin shi ba zai ƙarya ba sai da ka yana ka ga wannan dukiya 50,000 to idan Allah madaukakin sarki ya ɗauki raina akwai yarjatu mata da ke gari kaza da Allah ita za a ba kada a saka wannan kuɗi cikin ainihin dukiyar gado yana kai ma ka shaida musulmi guda biyu sai aka lalubi musulmi sai aka rasa sai a samu wasu kiristoci ko yahudawa ko wasu masu bautar gunki ko makamantan haka sai a ba su wannan wasiya kuma a faɗa musu amma sai malam ya ce idan aka shakka fa lokacin da suka faɗi magana to sai a dubi a bisa imaninsu yaya ake bi ake rantsar da mutum Jacob ne da Ezekiel suka zo suka faɗi magana sai shakka ta hau aina jaka ban yadda da kai ba sai ce a ya zan faɗi magana ku ce da kai da nabi sai a ce to shi ke yanzu za mu kira faston ku ya zo rantsar mana da kai sai a ga yaya ne suke rantsarwa faston zai ɗauki bible ya miƙa mishi ne kowace kalma zai faɗi ko kuwa a sai zama mai bautar gunki ne sai a ce musu za a rataya maka gatari a wuya a bisa ka rantse da abin da zai fara wuyanka idan magana nan ba haka take ba ka yarda Quran kwata ta faɗo maka misali tun da shi ba musulmi ba ne kuma ba kirista ba ne amma wannan rantsarwar ce in shakka ta hau in shakka ba ta hau ku akan abin da ya faɗa ba shikenan duk abin da ya faɗa sai ku aiki ne ina fata an gani Allah madaukakin sarki a Qur'ani cewa iki ya ayyuhal ladina amanu shahadata bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyya ya ku mununai yadda sheda za ta kasance a tsakanin ku idan rasuwa ta halarta ya daya daga cikin ku in ya zama akwai wata wasiyya wadda zai yi ismalu zawa adlin minkum sai a samu mutane guda biyu daga cikin ku ko musulmi mutanen kirki aw akharani min ghayrikum ko kuma sai a samu wasu waɗanda mutum biyu ne ba daga cikin ku ba kamar yadda muka bayyana in ba a samu musulmi biyu ba sai a samu waɗanda ba musulmi ba guda biyu in antum darabtum fil ardi idan kuka yi tafiya fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta afka muku mutuwa a wurare da dama in Allah ya tashi faɗinta sai ya kira ta da musiba saboda in ta zo takan hargitsa al'amura ta rikita al'amura sai ce to idan masifar mutuwa ta same ku tashi kun yi tafiya sai ainihin a samu mutane guda biyu sai a kafa shaida da su akan wannan wasiyya waɗannan mutane guda biyu idan suka zo da wannan dukiya suka ce ga wani ya yi saƙon dukiya Allah ya ce tahbisunahuma min ba'di salah sai ku tare su bayan sallah mafi yawancin malamai suka ce sallar la'asar ko kuma duk wata sallah da aka san cewa mutane sun fi taruwa don aka idar da sallar don makasudin shine taruwar jama'a idan aka idar da sallah sai ku tsaye da su fa yuqsimani billah sai a rantsar da su da Allah ko kuma ainihin su rantsar da Allah in irtabtum su ce wallahi abinda muka faɗi gaskiya ne idan ma har kun yi shakka to ku sani da cewa la nashtari bihi thamanan qalila ba za mu canza wannan wasiya saboda abin duniya dan kadan ba shine suke nufi da thamanan qalila ma'ana ba a ba mu kuɗi dan mu canza wannan wasiyar ba ba mu koya komai a cikin wannan wasiya ba la nashtari bihi thamanan ba wasu ainihin wato kuɗi da muka karba waɗanda muka juya ko kuma ba wasu kuɗi da muka danne a cikin nan walau kana za qurba Allah ya ce haka za ku rantsar da waɗannan irin mutane ko da dangi ne na shi wannan mamaci an fahimta jama'a a ce dangin shi ne ɗan uwan shi ne ya rasu sai ya zo ya kawo wasiyya to lallai ne sai ku rantsar da su sannan ko kuma ya zama ma'ana la nashtari bihi thamanan walau kana za qurba wala naktumu shahadata Allah kuma shaida da muka dauka da sunan Allah ba ma boye ta wato amana ce muka dauko za mu isar da sunan Allah ba za mu boye ba inna idhan la min al-athimin domin in muka yi haka to mun waye gari mun zama cikin masu laifi kenan Allah ya ce fa in usira ala annahu mastahaqqa isman to kuji da garan tsuwa sun yi cewa suna masu kafa shaida da cewa wannan amana ce suka dauko da sunan Allah kuma ba za su sauya ta ba abinda suka faɗi shine gaskiya sai Allah ya ce fa yu duk sun gane wannan rantsuwa amma sai kuma a gano cewa sun ainihin yi ƙarya sun ci amana wato abinda suka yi laifi ne shine fa in usira idan aka gano ala annahu mastahaqqa isman cewa sun cancanci zama masu laifi wato rantsuwar da suka yi ƙarya suka yi sun ɓoye din sun canza sun ci amana fa akharani yaqumani maqamahuma to sai a samu wasu mutane guda biyu madadin waɗancan su tsaya a madadinsu su waɗannan mutane guda biyu sai a same su minan ladhina istahaqqa alaihimul awlayan waɗanda suka fi cancanta fiye da waɗancan na farkon daga cikin ƴan uwan shi mamacin, waɗanda su aka aiko da wannan dukiya. Fayuqsimani billah, su kuma sai su rantsuwa da Allah su ce la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima, tamu shaidar da muke bayarwa ita ta fi cancanta a karɓa fiye da shaidar da waɗannan suka bayar. To mu tsaya a nan don mu fahimci ayan nan da kyau. Abin da take cewa mutum ne ya zo rasuwa sai ya faɗa wa mutane guda biyu ga dukiyan nan, ko kuma in an koma gida to wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza na gidan shi, ko kuma dukiyan shi, ko gonan shi, ko wata wani kuɗi, waɗannan kuɗi a bawa ne, a yi kaza a yi kaza. Da suka zo sai suka faɗi magana, suka faɗi magana sai kuma daga baya sai aka gano saɓanin haka. To shikenan sai a ce an yi watsi da magana da suka faɗi, an ƙaryata rantsuwarsu. Sai a samu wasu cikin dangin, yanzu su waɗanda ba su ci gada dangin mamacin, su kuma sai su tsaya da cewa muna masu rantsuwa ga Allah akan cewa maganar da su wanda suka faɗi ƙarya ce, kuma mu ga abin da muka yarda da shi. Sai su kuma sai su faɗi tasu maganar, sai su yi rantsuwa a kai, imma su tabbatar da wannan saƙon, imma su ƙaryata shi, ko kuma wani abu dai. Amma dai su san cewa yanzu fa suna rantsuwa ne a madadin wannan mamaci. Ko kun fahimta jama'a? To wannan gaba ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki ya tattara daga ƙarshe, su in sun tashi tashi tasu ƙarshen rantsuwa za su ce wa ma'ata daina, ko ba mu ta'addanci ba, ba mu sanya son zuciya ba, inna idan lamina zalimin, domin in muka yi haka mun waye gari mun zama daga cikin azzalumai kenan. Akwai kuskure da ya faru a nan, wannan ainihin wato idan din sai ba ta, amma asalin a ayar akwai ta, sai ya sa inna lamina zalimin, amma inna idan lamina zalimin. Waɗancan sun yi rantsuwa akan ƙarya, to mu ma in muka yi rantsuwa akan ƙarya mu ma mun zama daga cikin azzalumai kenan irinsu. Zalika adna an ya'tu bi shahadati ala wajhiha, Allah yace su waɗannan din dangin da kuka sa su rantse, ko kuma ma su can na farko din da kuka sa su rantse, an sa su ne su rantse domin hakan shi zai sa su zo da shaida a yadda take. Aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, ko kuma wannan ya sa su ji tsoron a tunkuɗe rantsuwarsu bayan sun yi rantsuwa din. Wattaqullaha wasma'u, Allah yake ku ji tsoron Allah sannan ku rinka jin maganar da Allah yake gaya muku. Wallahu la yahdi alqawmal fasiqin, Allah baya shiryar da mutane fasikai wato mutanen banza. Waɗannan ayoyi guda biyu sun zo ne daga aya ta 106 zuwa 108 a cikin suratul Ma'ida. Ina fatan an fahimci saƙon da ayoyin suke cewa, shine mutum ne ya zo zai rasu a wani wuri wanda babu dangin shi a wurin, sai aka bincika sai aka samo mutane musulmi guda biyu mutanen kirki. Idan ya ainihin tashi sai ya faɗa musu cewa da Allah ni mutumin gari kaza ne, idan kun je ku ce gidana na wuri kaza, to na baiwa ƙanwar tsohona ko ƙanin tsohona ko na baiwa yayana ko wani wanda dai ba shi da gado, da Allah wannan amana ce na baku. To in suka zo suka faɗi saƙo aka yadda, shikenan sai a aiki da ita. To amma in shakka ta shigo fa, sai a yi watsi da wannan. To sai a samu wasu cikin waɗanda za su gaje shi, in ma ƴaƴan shi, in ma matan shi, in ma uwa da uban shi, waɗanda suke da gadon shi, su sai su rantsuwa da Allah akan ko dai su ƙaryata wannan magana, ko kuma su yi gyara akan ta, ko su yi musunta. To idan har suka yi haka, to abin da suka rantse akan shi ne za a yarda da shi. To amma kun san abin da hadarin yake ciki shi ne, mutane dole ne su san me ake nufi da rantsuwa. Asali a musulunci jama'a, in za a rantse da Qur'ani ba sai kai alwala an rataya maka Qur'ani an faɗa maka Qur'ani ko an ɗauko shi a faifai, asalin wannan alƙalai su ne ne don a firgita mutane. Amma musulmi in ya ce na rantse da Allah shikenan, shikenan ya isar. A musulunci musulmi in ya ce ya rantse da Allah shikenan, ya isar mishi. Babu buƙatar sai an yi alwala, sai an yi kaza, sai an yi kaza. Yau shekara kamar huɗu ko biyar da suka wuce, na tsaya shagon Balarabe na yi siyayya. Wato na faɗi Balarabe ne saboda mutanen mu Laraba suke cewa ba Balarabe bane, amma dai jar fata ne. Sai na ji an kira sallah, sai na zubar da kayan a gigice haka. Sai akwai jakata wadda akwai kuɗin ciki, akwai driving license ɗina, akwai passport ɗina, wanda akwai visa ta Dubai, akwai visa ta ƙasar Masar da sauransu. Dai na yi shirya daga nan zan yi wata tafiya. To sai na manta wannan passport ɗin, da aka idan da sallah sai na dawo. Sai na ce wa yaron nan aiko na yi mantuwa, sai ya ce sam shi ban manta komai ba. To na ɗaga magana har magana ta yi ƙarfi, aka nemo asalin mai gidan shi Balarabe. Mai gidan shi ya dube ne ya ce ga alama dai ba za ka yi yaron nan ƙarya ba, amma ka ji tsoron Allah. Na ce mishi wallahi al'azim annan na bar jakan nan, don cikin jakan na zagi, na ciro kuɗi na bashi, sannan na fita sallah ba komai tattare da ni. Da ne sallah ma na ji ina buƙatar zan sai abin na shafa, don haka ba inda na fita da jakan nan. Al'amari ne al'amari, na ji na kira ɗan sanda, aka zo aka ɗauke mu da ni da shi yaron da mai gida, aka tafi police station, aka je shi kenan. Kafin ai wata ni na riga na yi rantsuwa, don mu 'yan Najeriya kan mun saba cikin magana ma, kafin a tafi da nisa da ni dai wallahi na bari shi ke. Da tashi mai gidan shi ya ce to ai tun da ya wato tun da ni na yi rantsuwa, ya ce mu faɗi nawa ne a cikin jakata. Ya ce ga abin da yake cikin jakar. Ya ce to kaga dai passport ba za mu iya biya ba, abin da ya shafi ainihin driving license ɗinka na Najeriya ba za mu iya biya ba, amma kuɗi dai za mu biya. Ya kawo kuɗi ya biya. To da yake Allah ba azzalumin kowa ba ne, yana kwana da wani ɗan uwan shi a ɗaki. Ran nan kawai ɗan uwan me yake bincikawa, me yake bincikawa, sai ya ga international passport da kuma driving license da hoto na a jiki. Shikenan. Sai dai jawa mai gidan ya nuna mishi, kama shi aka kai shi police station, da yadda ku shi ne sai ya fito da bayani cewa gaskiya haka ne. To shekara ta ke na je aikin hajji, na zo zan wuce, sai wannan ɗan uwan shi sai ya kira ni ya ce kaga abin da ya faru ɗin nan, gashi. Suka kira mai gidan. Igirin ya kira ne ba ni wannan driving license da wannan international passport. To mahallin shahid shi ne, magana ta je police station, shi abin da ya dogara tun da na ce wallahi. So babu magana cewa sai a ɗauko Qur'ani a rataya wa mutum, sai a ce yayi alwala. Amma alƙalanmu ne a ƙasar Hausa da suka gane ba mu san ma'anar wallahi ba. Ba mu san ma'anar tallahi ba, ba mu san billahi alladhi la ilaha illa huwa ba, mutum ya cika makogoro da rantsuwa. Sai a samu wani tsohon faifai, sai a samu Qur'ani mai gafaka irin na da, sai a dora, sai a ce tafi kayo alwala. Idan ya fito zai alwala, sai ga mutane na kaucewa ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wani tun daga nan sai tsorata. Idan ɗan wanka ya ce mishi ka ce ni wani na rantse da Alƙur'ani, idan ƙarya nake Ƙur'ani ya ce ni, duk kotu sai a ce la ilaha illallah. Na fata an gane. To asali fa wallahi musulmi duk ba sai an tafi da haka ba. Imanin shi ne ke ɗaure shi. Shi ya sa kaga a zamanancin yadda mutane kuma sai ƙara rikicewa, sai 'yan sanda sun hada da duka. To hal yajuzu darbul muttaham, ya halatta a daki wanda ake tuhuma don magana ta fito? malaman fiqh suka ce ya halatta innama an kana duka na zalunci ne karanta fiqh sunna babu fiji anya faɗi gaskiya ji kuma ana zaton cewa idan ya baku to zai fito da maganar Allah maraukakin sarki ya kiyaye na'am sai in ba a yarda da maganar ba in suka zo suka ce wani da muka tafi fatauci da shi Allah ya mai rasuwa a gari kaza kuma ya ce cikin dukiyar shi a dauki kashi ɗaya bisa kaza a yi kaza sai suka ce to shikenan Allah ya saka da alheri shikenan to idan ya zama shakka ta shiga sai aka rantsar da su to shikenan an yi tawfiqin magana to wasu koda bayan an rantsar da su kuma sai a ji kai ba a natsu ba za a yi watsi da rantsuwar su kenan to cikin dangin yanzu waɗanda ba sa wurin su kuma sai shari'a ta ba su rantsuwa na'am har kafiran tare da gaske har waɗanda ba musulmi ba za a ba su rantsuwa a bisa irin yadda rantsuwar su take Allah maraukakin sarki ya taimaka hadisi ya tabbata wanda ya tabbatar da ma'anar wannan aya a aikatu jama'a a cikin sahihul bukhari da abu dawud da tirmidhi wani ya zo rasuwa haka shi ma yana da wani bangaji wani katon kwano na azurfa yana da kuma faranti wanda murfin shi an ci bakin shi da zinare haka ya bayar ya ce ga Allah gashi da wannan kwano na azurfa mai murfin zinare da waɗannan kuɗi idan kun je da Allah ku ce gashi su waɗanda aka aika ɗin da suka je sai suka ba da kuɗin shi wannan kwano na zinare da azurfa sai suka je suka sayar da shi a halin su kuma dangin mamacin sun san yana da wannan kwano sai suka ce amma ina kwanon wani bai ba da kwanon ba sai suka ce su ba ba su kwano ba waɗannan kuɗi aka bayar kawai ana nan ranar wani cikin yan uwan sai ya samu ainihin wannan kwanon bangaji a wata kasuwa kashi nan an fito da shi dillali zai siyar kai dillali ina ka samu wannan ya ce wani da wani su suka siyar mini a wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wa sallama a aikace ya sa aka aiki da wannan aya haka kuma irin haka ta faru a ainihin kasar yaman abu musa al-ash'ari ko a makka ya ainihin yi aiki da irin wannan shi ire-iren waɗannan al'amuran sukan faru a yanzu wa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina alladhina yarithuna min al musi dan gane da yin wasiya ga iyaye fa ya halatta ka ce a dauki kuɗi kaza a ba mahaifinka in ka rasu ko danginka waɗanda ka san za su iya cin gadonka a ce wani yanayi ya kama a cikin harkar gado wanka zai ci gado ko kaninka yace to wannan falata juzu bai halatta ayi wasiya a ce a ba iyaye wani abu ba li'annaha mansukhatun bi ayatil miras saboda ayar da ta raba gado ta shafe wannan haƙƙi da za a ba su asalin waccan aya wanda muka fara karantawa ita ce ainihin aya ta 180 cikin suratul baqara kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiya lil walidaini wasiya ga iyaye wal aqrabina da kuma dangi wannan ayar ta baqara to wata aya wadda ta zo cikin suratul nisa wadda ta bayyana gado wannan ainihin ita ce ta share ta ina fata an gane wa bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama atamma albayan fi khutbatihi fi hajjatil wada da annabi ya zo hutubar shi a wurin hajjin bankwana sai ya ƙara cikakken bayani da cewa fa qala yace inna allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa Allah ya baiwa kowane mai haƙƙi haƙƙin shi annabi yana ishara zuwa ga ayoyin da suka raba gado cikin suratul nisa kowa Allah ya raba ya bashi dan haka fala wasiyata liwarithi duk wanda zai ci gado to ba a wasiya gare shi babu wasiya ga mai cin gado ku kiyaye jama'a danka zai ci gadanka to ba wata wasiya da zaka yi sai dai wasiyar waye zai rike shi ko makamantan haka amma wasiya ta a dibi wasu kudi a ce a bashi a bashi ya ci daga gadon shi
fala wasiyata li warithin annabi yace babu ainihin sauran wasiya ga mai gado
gashi malam ya fassara saboda akwai wata matsala a karkashin nan yace fannasikhu innama huwa alquran aya alqur'ani dake bayanin gado ita ce ta shafe waccan aya ta cikin suratul baqara wa sunnatu innama hiya mubayyinatun lidhalika kama zakarna yace ita sunna ta ƙara bayanin haka ne kawai kamar yadda muka ambata wa kama huwa wadhi'un min khutbatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kamar yadda abin ya bayyana karara a cikin hudba annabi da yace inna allaha qad a'ata kulli haqqin haqqahu kaga wannan hudba ta shi ta bayyana da yace Allah ya baiwa kowanne ne haƙƙi haƙƙin shi me yake ishara ga waccan aya dan haka sai yake cewa khilafan lima yadhunnuhu kathiruna sabanin yadda da yawancin mutane ke zato annal hadith huwa an-nasikh suke ganin cewa wai hadisin ne ya share waccan aya ta suratul baqara thumma istaghalla zalika ba'd al-mu'asirin sai aka samu wani da ke rayuwa cikin wannan zamani sai ya amfani da wannan damar fa za'amu irin waɗannan mutane suka yi amfani da wannan dama an ce hadisi ya shafa aya sai suka ga yau shiga a ce hadisi ya shafa aya sai suka ce annal hadisa hadithu ahad shi hadisin ahad ne wato bai kai haddin mutawatiri ba na fata an gane la yanhadu li naskh alquran sai suka ce ba zai iya shafi alqurani ba mana yace wa ma anna hadha za'am batilun fi nafsihi tare da cewa wannan magana ita da kanta da suke riyawa ƙarya ce ko batacciyar magana ce na farko dai tukuna hadisin ba ahad bane na biyu kuma koda hadisin ahad ne tunda dai ya inganta in ma har shafe wacce yana da karfin ya iya shafe ainihin aya alqur'ani da inda aka faɗi cewa wai hadisi ba zai shafe aya alqur'ani ba saboda shi hadisi ne na fata an gane matukar hadisi ne ya inganta to wannan ita ce magana da take daidai duk wata magana sabanin haka kuskure ce domin magana annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce maganar Allah gaskiya ce to in annabi yayi wata magana wadda ta nuna cewa wannan hukuncin da Allah ya faɗi a Qur'ani Allah ya tsaya da shi shikenan magana ta kare sai ce li anna sahiha domin magana da take daidai anna hadith al-ahad yansakh al-Qur'an magana da take daidai ita ce cewa hadisin da yake ahad yana iya share al-Qur'an faqad arafta al-jawaba to ma ka san amsa akan haka dai amsa ita ce hadisin ba ahad bane kuma ka san amsa wa huwa anna an-nasikha innama huwa al-Qur'an cewa Qur'ani ne ya share aya al-Qur'ani din shi hadisi ya ƙara bayani ne da tabbatar da abin da aya ta ce walau sallamna anna an-nasikha innama huwa al-hadith kuma da za mu sallama cewa hadisin ne ma ya shafe ayar fa huwa salihun lin-nasikh ittifaqan wa huwa salihun lin-nasikh ittifaqa shi wannan ainihin hadisin ya cancanta zai iya share ainihin ayar duk malamai sun hadu akan haka لأن العلماء جميعا تلقوه بالقبول ومن ذلك ما لم يسن كربيش صدر يا إندنت على أنه حديث متواتر أكن شوى حديث متواتر يازو تهنيوي ما سئم من يرى كما يعلم ذلك من وقف على طرقه الكثيرة كما يبدأ دوان دي بيحنيوين حديث يهد بسوما سيواني ذيغان هكا المبثوثة في دواوين السنة ومسانيدها waɗanda hanyoyin wannan hadisi suna nan birjik a cikin manya-manyan kundaye na sunna da kuma manya-manyan ainihin littattafan sunna wal'allana nuwaffaq listikhrajiha malam yace me yiwa Allah ya bamu damar mu samu mu fitar da waɗannan hadisai mu tattara su wa tahqiqal kalami alaiha fi juz'in mufrad da kuma tantance magana a kai a cikin wani littafi na musamman hadisan da ko hadisin nan wanda ke tabbatar da cewa inna allaha qad a'ata kulli haqqin haqqa fala wasiyata li warithi malam yace yana fatan Allah ya bashi damar yayi littafi akan wannan hadisi
wannan ita ce magana da ya faɗi, sannan daga baya yace sai yace summa jama'atu turuqahu wa kharrajtuha fi irwa'il galil, sannan sai na tattara hanyoyin wannan hadisi na kuma fitar da waɗannan hanyoyin a cikin littafin irwa'ul galil lamba ta 16 fajawaza turuqahu al-ashara, hanyoyin hadisin sun wuce guda 10 an samaniyatin min as-sahaba, daga sahabbai guda 8 ba'daha sahihun wa ba'daha hasanun, wasu hanyoyin sun kai matsayin sahih, wasu hanyoyin sun kai hasan, to sun inganta kuma akwai kyawawan hanyoyi, wa ba'daha munjabarun ba'if, wasu hanyoyin kuma munjabarun ba'af, wasu hanyoyin kuma suna da ainihin sauƙin rauni. To kaga dai abinda malai yake so ya tabbatar, na farko hadisin ya inganta, abu na biyu shine hadisin mutawatiri ne, abu na uku shine ba shi hadisin ne ya share ayar ba, aya ce ta zo ta share hadisin, sai hadisi aya ce ta zo ta shafe aya, sai hadisi ya zo ya mara wa ayar da ta shafe waccan. Ku kiyaye aya alqur'ani ta cikin suratul baqara ita ce ta ce za a yi wasiya ga iyaye in za ka rasu ka ce a ba mahaifinka kaza a ba mahaifiyarka kaza, sai wasu ayoyi suka zo daga cikinsu, wata aya sai ta bayyana cewa uwa da uba ga gadonsu, to daga randa aka ce ga abin da za a ba uwa da uba, to wancan hukunci da aka ce a rinka yin wasiya in za a rasu, to an dakatar da wannan hukunci an shafe shi. To yanzu kaga zuwan wannan aya da ta raba gado ta ba uwa da uba, ita ta shafe waccan aya da ta ce a ɗan samu wani abu da za a yi wa iyaye in za a rasu, sai ya zama yanzu a ɗan samu wani abu da za a yi wa dangi in za a rasu waɗanda aka san cewa ba su da gado. Ina fata an gane, ba wai hadisin ba ne ya shafe aya, aya ce ta shafe aya, sai ita waccan aya wannan hadisi ya zo sai mara waccan aya ya ƙara fito da al'amarin. Na'am. A'a. Wato uba ne yana da ƴaƴa mata ya aurar da wasu, yayi musu duk wasu hidindimu. To shikenan sai ga ɗaya ita kuma aure bai zo ba. Zai zo rasuwa ya halatta ya ce to a ɗibi kaza saboda yi wa wancan aure, bai halatta ba saboda wannan karatun da muke shine tana da gado. Shi wannan kayan ɗaki da uba ike wa ya asalatan ihsani ne ba haƙƙi ba ne, ana da za ka zo aurar da ƴarka sai ka ce mata to shikenan Allah ya sa albarka, Allah ya zaunar da ke lafiya, shikenan mijinta ne yake wajibi ya sai mata gado, ya sai mata katifa, ya sai kaza, ya sai kaza. Amma al'adu ne sai muka samu kanmu a cikin al'adun ana yi ne a bisa dole, amma ana yi ne a bisa ihsani. To kaga tunda abu ne a bisa ihsani, to da gwargwadon yin ka za ka yi, to sai zama sadda za a aurar da ita ba ka da rai, shikenan. Ɗan uwanta suna da halin su kyautata, su kyautata mata, ba su da hali, abinda ta gada shi ne nata. Amma asalatan kayan ɗaki a kan miji suke, iyaye ba abinda Allah ya wajabta musu sai abinda suka yi rajin su yi, yasa wannan zai sa ba wanda zai tsoron aurar da ƴan shi, ba wanda zai shakka ya ga tashin hankali ya zo saboda aure ya zo. In ko karanta fiqhin sunna abinda ya kawo kenan yace har tsintsiyar da za a share ɗaki kai miji kai za ka siya. Galibi al'ada ce ta hau mu saboda kullum tunani muke auren zai mutu, kullum tunanin mu shine auren zai mutu. To ran da aure ya mutu sai a koro ta kawai ta taho ba komai, ya ai ba aibi bane, tunda har aka koro ta kuma dan ta taho ba komai sai ne, wanda a musulunci kuma ai ba a koran mace, ba a koran mace a musulunci, domin ai kai ba kaɗo ta aka yi ta taho gidanka ba, in ma aikawa kai, in ma kawo maka ita kai aka yi, in ma ɗauko ta kai,
duk yadda ta bata maka rai zaka dauke ta ne kai ma ka kaita ko ka sa a dauke ta a kaita ran da aure ya mutu. Asalin abin da ke wahalar da mu shine al'ada jama'a, shine kawai abin da ke wahalar da mu. أخرجه أبو داود الإمام أبو داود يفتد دون حديثي والترمذي ترمذي ما يفتد دون حديثي وحسنه كما ترمذي كوتة دون حديثي والبيهقي الإمام البيهقي شما يروي دون حديثي أتكن مجلدي نشد أشافي نتعي بيد ستين بهدو أتكن سنن الكبرى وأشار لتقويته سننكم ينون زواغا كارفور دون حديثي وقد أصاب ما للناصر الدين يتي للي بيهك ياداتي فإن إسناده حسن ومن إسناد حديث ككاوان وله شواهد كثيرة عند البيهك أقوى أينه الرواي ما سيوى وقن دا بيهك إيهو ودن دراسك آرى وانا أينه واتو حديثي كالفي قريد قسكي وانظر مجمع الزوائد كدود لتاسي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مجلدي نهو إشافي نتلي ديو دقو مشاديو ونبضب مالميني مالمنس ابن حجر من بلوغ المرام شيربو تولى اللتافي مجلدي قومني يسامش مجمع الزوائد ومنبع الفوائد سركيات بطد الله حديثي نذي لوكا وقاياتها وبضب مالميني ما حدتيني أحدت أبن لبيكا وأكنش duk inda waɗannan hanyoyin hadisi suke sai yayi talalibo su yana tattara su wuri guda yana magana akan su ɗaya bayan ɗaya idan ya rubutu ya rubutu hannun ya gaji da rubutun sai ya tsaya cik sai miƙa wa matar shi alƙalamin sai ya ci gaba da faɗi tana rubutawa Allahu akbar ba'ul fawaid sannan wannan littafin irin shi fa yayi kamar guda 12 kuma irin shi yayi zawaidu kaza zawaidu kaza zawaidu kaza zawaidu kaza kuma duk da kai yake rubuta su malamin zai imamu ibnu hajar al-asqalani Allahu akbar Allah ya gafarta musu amin ya faɗi wannan magana a mujalladi na 4 shafi na 112 kamar yadda muka faɗi ashiran gaba ta goma malam yace wa yahrumul ibraru fil wasiyya haramun ne ya cutar a wajen wasiyya كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث كمري يوصير أحنا وسأينهن دغما غادا بيو غادو باسو غادو كمري يتما تشوان تكأبات غادو كوتن شوان كرأباش غادو وانا حرامني دي يد ما تتباتا مشري كوا دي يد لن يباتا مشري سيدي in yana son haka to mafi sauki shine sai ya sake ta kuma ya zama ya tabbata ta gama idda kafin ya rasu domin idan ya sake ta sai ya kwanta ya rasu daga wannan takaba idda da take to zata dawo ce takaba kuma zata ci gado idan da ne sai dai yayi inkarin cewa ba dan shi bane to kuma ba a inkarin da bayan an tabbatar da shi daga cikin hanyar tabbatar da da shi ne sanya mai suna yanka mai rago ko wani dalili da zai tabbatar da ka taba tabbatar da dan danka ne to daga baya ko ka da ka ce ba danka bane kai alƙali ne zai maka bulala guda 80 dan haka duk yadda mace ta kai ga saba wa miji a daidai bane ya ce in ya mutu kar a bata gado haka duk yadda da ya kai ga saba uba ba lalle ba daidai bane ya ce kar a bai wa dan gado ya rage wannan sabawa da wannan mata take yi da wannan sabawa da dan yake yi to wani nauyi ne kuma suka dauka wa kansu wanda yake in ba ya yafe musu ba to sun shiga uku kaga dai ba wai mace ta zauna cikin sabawa miji ba mace ta kwana daya miji na cikin fushi da ita to da gurgurdan wannan kwana ɗaya haka mala'iku za su kwana suna tsine mata to sai ku kiyaye wannan to balle yara yune cikin kullun tana saba mishi saboda haka da yazo mutuwa sai yace inna mutu ka aba wance gado to ke sai ki duba ki ga yaya zaman ki yake da mijinki
suna daga cikin mutanen da saboda tsabar tashin hankali da mijinki yake a kai zai iya yin irin wannan mummunar wasiya wanda ta haramta yayi ta fa kuma ko yayi ta ba za a yi aiki da ita ba amma tana fassara yayin mummunan zama ne dake ke ba ki a fatan a ce yau ya zo mutuwa yana shi miki albarka ba ki a fatan a ce yau kin mutu duk sanda aka ambaci sunanki zai rinka miki addu'a irin yadda annabi ke wa Khadija sallallahu alaihi wa sallam annabi ya auri wata mace wadda ita da ta zo ta ga gidan annabi akwai talauci ba a damawa sai ta ce ba za ta iya ba ummu jamilin annabi ya sake auren wata mace ita kuma ashe ba ta kaunar shi subhanallahi da annabi ya kusanto ta sai ta ce a'udhu billahi mink Allah ya tsare ni da kai wannan annabi take gayawa annabi ya ce laqad ufti bi mu'az lallai kin nemi tsari wurin wanda zai iya tsare ki annabi ya sa aka ba ta zani da riga kyautata mata ya ce shikenan ya sallame ta tun da kanta ka taɓa jin waɗannan matan annabi ne musu addu'a to kar ki sake ki zama daga cikin wanda zaki fusatar da miji har ya zo mutuwa ya ce in ya mutu ka a bashi dukiya ka a baki dukiyar gado kai kuma kar ka sake ka fusatar da ubanka kar ki sake ki fusatar da mahaifiyarki kar ka sake ka fusatar da mahaifiyarka waɗannan abubuwan jama'a kar ku ga cewa karatu ne na da wallahi duk suna nan yanzu sun cika duniya kai mutane da yawa iyayensu suna kwanciya su mutu cikin fushi da su sai sa duk ya gama hayaniyar shi bayan lokaci sai da abubuwa sun rikice mishi saboda me wani abu ne da Bahaushe ke cewa holo ko hadarin kaka wato idan kaka tai sai ka ji hadari ya taso ga dangadan sai ga ya watse saboda an gama damuna ruwa ya kare barazana ce kawai yanzu kyallin karasawa duk wanda bai rabu da iyayen shi lafiya ba karshe abin da zai same shi kenan haka duk matar da basu rabu da mijinta lafiya ba saboda jama'a Allah madaukakin sarki yana da hikima da yasa ka fito jikin wannan mutumi Allah yana da hikima da yasa ka fito ta jikin wannan mata dan haka kalma mafi sauki ta wulakanci aka ce kaka ga iyaye ita ce uff me uff da Hausa kash in babanka ya kira ka kaka ce kash in ka ce ka zama tsinanni ka lalace ma'ana babanka ya ce wana zo sai da ka zo kana jiyawa ka tafi sai ce da Allah dawo na manta sai ka dawo ka har ka yi kidin mota ka tafi sai ce ku kira wani ka san a ɗabi'antu ka ce kash kana cewa shikenan ka lalace wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā balle kai musu tsawa dan haka ina ƴan boko abin shi mai magana sai ya ce dad why dad why I don't like what you are doing to for me wai uban shi yake da wai shi dan boko ne yayi turanci wallahi jama'a iyaye ba wasa bane sannan mata kowa ta shiga cikin taitayinta wallahi zaman aure ba wasa bane saboda wai ana ganin yanzu an yi karatun boko nan taba ta wai ta yi degree wai ta yi NCE wai ta yi masters wai tana da PhD a wai tana da kuɗi a wai tana da kyau in ya sake ta za ta tafi ko ina ne ta je ta yi aure amma a yanzu da kike wannan tunanin ko kike faɗin wannan maganar ke matar shi ce eh yana da girman haƙƙi a kanki saboda ka mata sai su san wannan ba kai mamakin mai kuɗi da daraja madaukakiya mai asali irin Khadija ta maida kanta ba komai ba a ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a lokacin bai zama annabin ba a lokacin Muhammadu ne dan Abdullahi kuma cikin yaranta ne da ke ɗaukar kayan teje mata tallafiyar amma da ya aure ta shikenan sai ta koma ƙarƙashin shi ba ta rinka ba shi umarni ba a matsayin ita ce mai kuɗi ya aure Hajjiya shi sai ya wulakanta wannan zamani da mata suke wulakanta aure ku iyaye ƴaƴa suke wulakanta su wallahi tallahi shine sirrin lalacewar ku dubi wannan zamanin da cewa sai kaga mutun ya taso babbabbabbu kana biyu shikenan sai ga kamar an yayi fara tokaruwa ba shi ba labarin shi mace nawa ce yau ne kudi ya mutu ya barta aka ɗebi miliyoyin kudi aka bata da gidaje da filaye da abubuwa bayan kwana biyu sai ga duk sun watse ta koma ta dubi wannan irin zama suka yi wannan irin zama yaya ta kyautata mishi yaya so jama'a ƴaƴa su gane biyayyar iyaye shine haƙƙi na biyu bayan haƙƙin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana na taba yin wannan lacce yau kusan shekara 13 da ta gabata anan ainihin wato gangaren kubanni akan biyayya iyaye zamu zo zamu maimaita irin wannan laccar gaskiya ƴaƴa su san darajoji da haƙƙoƙin iyaye sannan na taba shigen irin wannan laccar da ta shafi haƙƙoƙin zamantakewar aure a Kaduna ita ma wajen shekara 12 da ta gabata waɗannan wa'azuzi ne waɗanda ake buƙatar su fiye da buƙatar da ake wace fa ne yau da kullum saboda su ne sirrin albarkar rayuwa biyayyar aure biyayyar iyaye ka duba Abdullahi dan Umar malami ne fa kawai yana tafi sai aka ga ya kwabe rawani ya daura wani mutum malami ne da rawani akan shi fa sai cire rawanin ya daura wani ya dauki alkyabban shi ya bashi ya sauka daga kan jaki sai ya mika mai ce algafata malan lafiya yace abokin mahaifina ne yace annabi ya ce mana haƙƙin iyaye to yana sauka ya koma haƙƙin kan abokai kuma abokan iyaye wajibi ne wannan abokin uba ne shi Ibnu Umar din yana jikin Ka'aba yana zaune malami ne wani yana tawafi ya dauki uwar shi a baya yana kewaye Ka'aba da ita sai yace algafata malan kana gana biya uwata yace ko yunkurin nakuda dai baka biya ta ba yunkurin nakuda ba a fara magana daukan cikin ba balle kashi da kake mata da abubuwa so al'amarin ya wuce yadda mutane suke tunani wallahi duk wanda zaka samu matsala da shi a duniyar nan da sauki amma kaka samu matsala da uwa ko uba duk wanda zaki samu matsala da shi ki samu amma da sauki karki sake ya zama akwai matsala tsakaninki da mijinki wata ta zo gaida annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace me miji ce ko kuwa bazawara ce haka ce ai tana da miji yace to ki dubi mijinki shine wutarki ko aljannaki mijinki shine wutarki ko aljannaki Allah madaukakin sarki ya taimaka na am haka haka ne duk mutumin da ka kafirta shi kan aiko mu babu magana ka ci gadan shi rashin kunya ce dama ma ka bayan ka kafirta mutum kuma an zo magana kudi ka ce kana son kudin shi da ya kamata ne man an ka an baka ka ce ma ba za ka karba ba ko kun fahimta gaba mutum ne misali sai ka ji shi yana yanka da sunan wani abu wanda ba Allah ba ya kamata in an dafa nama a zo ana rikici da kai ba baka ba kamata in an ka an baka ma ka ci ba za ka ci ba jahilci ne malam ba mun karanta waɗannan abubuwan a karatun littafin dan fodiyo ba tamizul muslimina min al-kafirin Allah ya kiyaye to malam da yake cewa haramun ne cutarwa wajen wasiya kamar mutum ya wasiya cewa a hana wasu magada daga cikin haƙƙin su na gado aw yufaddilu an gane aw yufaddila ba'dahum ala ba'din fihi ko kuma ya fifita wasu magadan akan wasu yace da Allah an tashi wajen gado su wani a basu kaza a basu kaza su ko su wani dai a basu yadda malamai suka saba rabawa na fata an gane akwai masu yin haka ƴaƴan amarya ko ƴaƴan wata da yake ji da su ko makamantan haka. Ko an fahimta jama'a? Ko da ƴaƴan da suke mishi biyayya ne bai halake fifita su a wajen gado fiye da ainihin waɗanda ba su mishi biyayya ba. Abin da yasa shi gado din Allah ya riga ya raba ni da qaulihi tabaraka wa ta'ala, saboda Allah ya ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, maza suna da gadon abinda ainihin wato uwa da uba suka bari, haka nan dangi. Mimma qalla minhu aw kathura, komai kadan din shi komai yawancin shi, komai karancin shi komai yawan shi. Nasiban mafruḍa, rabo ne yankakke, Allah ya riga ya yanka shi, mahalli shahid kenan. Allah ya riga ya raba ya yanke, to karka sake ka ainihin sauya. Wannan ita ce aya ta 7 cikin suratul nisa. Wa fil akhirati minha, a cikin ainihin wato wata aya ta ƙarshe, ko kuma a bangaren wannan aya na ƙarshe, Allah yake cewa min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar, za a raba gado ne bayan wasiya da mamaci yayi ko kuma bashi wanda ba mai cutarwa ba. To wannan ghayra mudar sifa ce ta ita wasiyar, gaskiya ba sifa ce ta bashi ba, domin bashi ko da zai cinye dukiya gaba ɗaya dole a kwashe a biya. Amma wasiya ce idan za ta cutar da gado ko za ta cutar da dukiya, to dole a rage ta. Allah ya ce wasiyatan min Allah, wannan wasicci ne daga Allah, wallahu alimun, Allah masani ne halim, sannan Allah mai dangana ne. Akan ilimi Allah ya tsara abubuwa, amma Allah yana ji yana gani akan jahilci ku kuma kuna yadda kuke so, da sai ya kifar da ku, da sai ya ruguza kasar, da sai ya hallaka ku, amma sai Allah ya jure. To Allah mai ilimi ne, zai tsara abu akan ilimi, amma kuma sai mutane su zo cikin wauta ta jahilci sai su sassauya. Amma da yake Allah mai dangana ne sai ya dangana din, shine ma'ana sunan shi Al-Halimu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama, haka kuma saboda maganar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yace la barara wa la dirara, babu cuta ba cutarwa, karkai cuta kuma karka sake a cutar da kai. Man barra barahu Allah, wanda duk ya cutar da wani Allah zai raba wancan cutar da ya mai. Wa man shaqqa shaqqahu Allah, wanda duk ya keta alfarman wani Allah zai rama wancan da aka keta alfarmar tashi. Akhrajahu Ad-Darqutni, al-Imam Ad-Darqutni ya fitar da wannan a cikin lamba ta 522, wal-Hakim, Hakim a mujalladi na 2 shafi na 57 zuwa da 8. An Abi Sa'id al-Khudri, daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri, wafaqa Adh-Dhahabi al-Hakim ala qawlihi sahihun ala shart Muslim, yace Imam Adh-Dhahabi ya dace da Hakim akan magana da ya cewa hadisin ya inganta ala abisa sharadin Muslim. Walhaqu malan Nasir al-Dini ya ce a gaskiya annahu hadisun hasanun, hadisin nan kyakkyawa ne bai kai sahih ba. Kama kala Nawawi fil arba'in, kamar yadda Nawawi ya faɗi a cikin arba'una hadis. Wa Ibn Taymiyyah da Ibn Taymiyyah fil fatawa, a cikin fatawa a mujalladi na 3 shafi na 262, da turuqihi, saboda hadisi yana da hanyoyi, wa shawahidihi, yana da ainihin hadisai waɗanda za su karfafe shi al-kathira, masu yawa. Wa kan zakara al-Hafiz Ibn Rajab, al-Imam Ibn Rajab ya ambaci waɗannan hanyoyi fi sharhi al-arba'in, a sharhin arba'una hadis, shafi na 219 zuwa 220. Malam Nasir Ibn al-Albani ya ce thumma kharrajtuha mufassala, sannan na fitar da waɗannan hadisai dalla-dalla ne bayanin su fi Irwa'ul Dhalil, a cikin littafin Irwa'ul Dhalil a lamba ta 888. Allahu akbar. Littafin Irwa'ul Dhalil wani malami ne ya rubuta asalin wani littafi ya sanya mishi Sharhud Dalil, wato asali sunan littafi ne na fiqhun Hanbaliya mai suna Ad-Dalil. Ad-Dalil sai Ibn Buwayyan ya ainihin wato zo sai ya sharhi shi, to sai ya cika shi da hadisai, amma hadisan bai bayyana matsayinsu ba. Kuma littafin ya samu karɓuwa musamman a ƙasashe irin ƙasashen Saudi Arabia. a lokacin shi ne sai aka nemi wannan malami ne a lokacin zai iya bayyana matsayin hadisan. Sai Ibn Baz ya shawara cewa ba wanda zai iya haka a lokacin sai Malam Nasiruddin Al-Albani. Shi ne an zo taron malamai, sai Ibn Baz ya miƙa mai ya ce da Allah algafata malam a bayyana mana matsayin waɗannan hadisan. Kuma za mu so in zai yiwu a ɗan yi wannan aikin dai a cikin 'yan shekaru kaɗan masu zuwa. Sai Malam Nasiruddin ya ce a ba shi, dai aka ba shi. Aka zo taro na gaba kawai bayan shekara guda sai gashi ya zo da littafin. Littafin mujalladi tara ne duk da firarsa shi. Ya sanya mishi irwa'ul dalil, kosar da mai jin kishi, fi takhridi ahadisi manaris sabil. Sunan asalin littafin manaris sabil sharhud dalil. Al-Imam Ibn Duwayyan ya yi shi mujalladi biyu. Duk wata gaba sai ya kawo hadisi, duk wata gaba sai ya kawo hadisi. To amma baya bayyana ina aka ciro hadisin, me matsayin shi. Amma bayan shekaru sai wani matashi ya zauna ya bibiya, sai ya gane wasu hadisai waɗanda shi ma Malam Nasiruddin Al-Albani yake cewa lam aqif alaihi, wannan hadisin ban ga inda asalin shi yake ba. Shine sai wannan ya zo ya yi istidraki, sai ce shi ya gano ga inda yake. Haka ilimi yake. Malamai biyu ne masu kai wannan aiki. Allah madaukakin sarki ya taimaka. A sabon bugu na ainihin Irwa'ul Galil, hadisin ya zama lamba ta 886 ne. Na'am. Lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Na'am. Na'am. Ayi ba a kawo ta duka ba, kawai abinda ake so a kai ga mahallin shahid shine nasiban mafruda. Ai daga ƙarshe ya ce mai walin nisa'i nasibun, ba maza kawai ake nufin za su ci gado. Na fata an gane. Malam ya ce alhadiya ashar, gaba ta 11, alwasiyatul ja'iratu batilatun marduda, muguwar wasiya batacciya ce kuma shari'a ta ture ta. Da kaulihi sallallahu alaihi wa sallama, saboda manzon Allah ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, wanda ya kirkiro wani al'amari, wani abu cikin al'amarin nan namu na musulunci, ya kawo shi to an mayar mishi. Abinda ake nufi da muguwar wasiya, mutum ya zo rasuwa sai ya ce jama'a inna rasu ku shaida duk dukiyar da na mallaka a duniya na ba da ita sadaka, sai da yazo wasi, sai da yazo mutuwa fa, wannan bai halatta ba. Na fata an gane. Na daga cikin muguwar wasiya shi ne wani mulmulan zinare ne yake da shi, sai ya dauka ya haɗe, kuma ya ce in ya mutu bai yarda a yanka cikin shi a dauko wannan kudin ba. Wannan na daga cikin muguwar wasiya. Ko ya zo rasuwa yana da bayi, sai ya ce diya 'yan tasu, ba shi da wannan yancin, duk muguwar wasiya ce wannan. Haka na daga cikin muguwar wasiya jama'a, abinda da yawancin mutane suke, mutum ya rasu a wani gari, a ce sai an kai shi wani gari, duk inda ka rasu a rufe ka a can, baka da matsala ko miskala zarratin, ka tafi neman magani Ingila sai Allah ya dauki ranka. Abinda yake daidai shine a rufe ka a can, ba aibi bane dan an rufe ka a Ingila, don in ya zama aibi to musulmin da ke can in sun rasu ina za a rufe su. Yau akwai da yawa kaburbukan sahabbai a kusa da fadar Vatican, kusa da fadar Papa Roma a kasar Rome. Daga cikin waɗannan kaburbuka akwai kabarin sahabi Abu Ayyub al-Ansari, kabarin shi yana ainihin Vatican cikin kasar Italiya. So ba aibi ba ne, aibi shi ne ka yi mugun aiki, amma in ka kyautata aiki duk inda ka rasu ba ka da matsala. Akhrajahu ash-shaykhani, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi, fi sahihayhima a cikin tafansu guda biyu ingantattu, wa Ahmad wa ghayruhuma, da al-Imam Ahmad da waɗansu malaman. Wanzur lahu al-irwa, yace ka duba littafin Irwa'ul Galil zaka ga ainihin bayani akan wannan hadisi. Na'am. Na'am. نعم وغيرهم نعم. وللحديث عمران بن حسين ابن ديسا مالا يتشي موغور وسيا شراء تاباتا تكما أنتم كليتا كنجد حديث فرقو سيكما يتشي حروا يصبو ده حديث عمران بن حسين. عمران بن حسين يتشي أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة ونمتن يازو رسوى sai ya ainihin wato yanta bayi guda shida mana kafafuwa shida ko mazaje shida na fata an gane jam'u rajul lam yakun lahu malun ghayruhu su kenan bayi ne guda shida kuma su kenan dukiyar ba wasu sai su faja'a warasatuhu sai magadan shi suka zo min al-arab daga cikin mutanen kauye فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما صنع suka fada wa manzon Allah abin da ya aikata cewa baban mu da yazo rasuwa sai ya danta bayi guda shida wadanda suke nan muke sa rai mu gada qala sai manzon Allah yace aw fa'ala zalika yanzu nan ya aikata haka qala manzon Allah yace law alimna insha Allah ma sallaina alayhi aida mun san haka in Allah ya so da ba mu mishi sallah ba kaga manzon Allah yana nadama sallar da yayi mai saboda me yayi wannan mugun aiki qala sahabi imran yace fa aqra bainahum fa a'taqa minhum ithnain sai manzon Allah ya qur'a a tsakanin su ma'ana sai aka dawo da su bauta sai aka yi qur'a da qur'a ta tashi sai aka yantar da guda biyu a ciki wa radda arba'a fi riq sai ainihin aka mai da guda hudu cikin bauta guda biyu suka yantu akhrajahu muslim imam muslim yaftada akhrajahu ahmad imam ahmad yaftada wannan hadisi a mujalladi na hudu shafi na 446 wa muslimun da al imam muslim binahwihi gargadan makamancin shi ya fitar imam muslim وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم هكذا الامام الطحاوي والبيهقي هكا ان سامو وسما لما ما سن فتر ده wannan hadith والزياده لمسلم واحمد في روايه قارن da aka samu a cikin riwaya ga ta can a farko da ake cewa lam yakun lahu malun ghayruhum wannan ita ce ziyada za ku ga yake waye ta da kausi mai fana wannan an samu a cikin riwayar imam ahmad ne da riwayar imam muslim Ahmad din kuma ba a cikin kowace riwaya ba a cikin wata riwaya ce wannan anan abin da nake so ku duba jama'a idan mutum yana da ran shi da lafiyar shi yana da yancin ya dauki dukiyar shi abin da ya so ba mutuwa ce ta zo mishi ba sai ya dauki kudin shi kaf sai ya ce ya bayar ba wanda ya hana a musulunci ya rage mishi dai ya dubi gwargwadon yadda imanin shi yake Abu Bakr da Annabi ya yaba game da imanin shi da ya kwaso dukiyar shi kaf ya kawo Annabi yace ga ta nan ai musulunci da ita manzon Allah ya karba har yace mishi ma za tarakta li ahli iyalanka fa me ka bar musu yace taraktu lahum Allah wa rasuluhu na bar musu Allah da manzon shi amma Umar da ya kawo sai Annabi ya dubi Umar karfin imanin shi a lokacin bai kai karfin imanin Abu Bakr ba sai ya ce annisu annisu rabi aka raba kamar yadda rabi din ya fi to idan mutum yana da rai jama'a in ya dauki dukiyar shi ya ce ya yi kaza da ita to daga bayan ya rasu magadan shi ba su da yancin su sauya wannan wasiya ko wannan kyauta amma ana nufin mutuwa ta taho mishi ya rage saura awanni kaɗan su ci gado ya rage saura kwanaki kaɗan su ci gado ya rage saura shekaru kaɗan wato sai da ya ga alamun mutuwa mana inda haka siddan ake zaune ba zai wannan wasiya ba sai da ya ji rashin lafiya ta yi rashin lafiya zai rasu to anan ne ake kiranta alwasiyatul ja'ira amma idan da ran shi da lafiyar shi ya ɗauki dukiyar shi kaf ya ce ya yi sadakata ko ya ba da ita kyauta wannan kuma haƙƙin shi ne ina fata an gane abu na farko kenan. Abu na biyu, wannan hadisi na biyu ya dauko wata babban mas'ala a fiqhu, ita ce mas'ala dangane da ƙuri'a. Asali ita ƙuri'a da muke cewa da Hausa Larabci ne ƙur'a. Qur'ani ya zo da ita a wurare da dama dangane da tarihin Annabi Zakariya alayhi salatu wassalam, dangane da kissa Annabi Yunusa alayhi salatu wassalam, da kissa Annabi Zakariya, dangane da kissa shi da Maryam. Ina fata an gane lokacin da aka sanya kowane malami cikin almajiran Imran ya kawo alkalamin da yake rubuta At-Taura, sai aka ce a watsa su cikin ruwa, wanda duk alkalamin shi ya miƙe tsaye akan ruwa to shine zai ainihin dauki renon Maryam. Wannan malaman tafsiri haka suka bayyana. Annabi Musa ana cikin tafiya a jirgi, jirgi tangadi zai kife, ya sace tangadi zai kife, masu jirgi suka fahimci to akwai wani bawa da ya gudo daga wurin mai gidan shi ya bayyana kanshi kafin ai ƙuri'a. To Annabi Musa kuma shi sai bai fahimci al'amari kanshi ya fado ba, ya zaman shi. To har aka zo aka fara ƙuri'a, aka yi ƙuri'a sai ta fado kanshi, sai aka ce a sake, aka sake ta fado, aka sake, sai suka ce to kai kama da mutanen kirki, ya aka yi, yace gaskiya ne Allah ya turo shi ne yayin mutanen garin Ninawa wa'azi, suka kafirce shi ne ya gudo, kar wata basifa ta zo ta hada da shi, dan haka kun ga gudo wannan yi, aka dauke shi aka jefa shi. A cikin hadisi Annabi ya kasance yana yin ƙuri'a. To ya ake yin ƙuri'a din? Ita ƙuri'a yadda ake yin ta shine abu ne guda daya, mutane da yawa suke da haƙƙi akan abin kuma suke jayayya haƙƙi. To idan irin haka ta faru to sai ai ƙuri'a dan a raba gaddama. Shine malami ne yake da almajirai da yawa, sai ya kwanta ya rasu, da ishi kowa yana so ya rike yar, su ne su Annabi Zakariya, suna da malami ne mai suna Imrana, ya rasu ya bar ya mai suna Maryam. Kowane almajiri na cewa shi zai renanta, wannan na cewa a wurin shi za ta zauna, wannan na cewa a wurin shi za ta zauna. Shine aka ce dan a raba gaddama kowa ya kawo alkalamin shi, da aka kawo alkalama sai aka watsa su a ruwa, sai na Zakariya sai ya tsaya a tsaye, sai aka ce to kai ne zaka rike ta. Kun ga wannan ƙur'a ce. Hanya ta biyu ta ƙur'a ita ce irin wannan, yadda kaga yara suna yi din nan, ya halatta yi, a ce to za a yi na janje ni gidan gauro wanda ta fada kanshi, eh daidai ne, wanda ta fada kanshi ya yadda ya sauka, eh shikenan. Hanya ta biyu, Annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya tashi zai tafiya, yana da mata tara, ba zai iya tafiya da su ba. A musulunci kuma jama'a, ikon Allah, ana daidaita haƙoƙi tsakanin uwar gida da amarya. Wannan ba za a ce tunda tsohuwa ba ce ta haƙura, wannan tunda ainihin ita ce amarya a tafi da ita, a'a, ma'ana munan yanzu al'adunmu sun kai mu ga wata yarjejeniya ne wadda babu aibi a kai. Shine matanka biyu sai ka samu kudin aikin hajji na mace daya, za ka tafi kuma za ka tafi da mace daya, to inda da hali sai ka tafi da su gaba daya, to amma sai babu hali, mu a nan kasar abinda ake kai sai ka tafi da uwar gida, wata shekara take yi a tafi da amarya. To wannan dan mun riga mun gino akan haka ne, kuma ba laifi tunda ita amaryar ba za ta ga an zalunce ta ba. Amma asali a musulunci ba da uwar gida za ka tafi ba da amarya ba, dole ka tafi da su duka, sai ka ce baka da hali, sai a ce to yanzu ayi yarjejeniya ɗaya ta bar wa ɗaya, sai ta ce ba za ta bari ba. To idan ƴan boko kake aure su ƴan boko haka ake yanzu, haka Larabawa, idan kana da mata Larabawa guda biyu to ba dama fa ka siyo mota ka baiwa wance, wance kuma ka ce to ki bari ke kuma sai ƙarshen watan gobe, za ta ce ina, ita ba matarka ba ce, to kaga za a yi jayayya. Idan Laraba kake aure ko ƴan boko, idan ka ce to wance da ke za a je aikin hajji bana, saboda ke ce uwar gida wanda ke kuma sai badi sai ta ce chap ijan ni mai dadi ce to in sun fada haka sai a ce to ai qur'a sai a samu takarda ke wanda ya sunan ki kaza sai a rubuta wanda ya sunan ki kaza sai a rubuta to ga sunan ku nan wanda duk Allah ya ci she da ita za a je a biya wa aikin haji sai a samu wata takarda daban sai a rubuta misali haji sai a kudindini daya kuma sai a rubuta zaria sai a kudindini sai a je sai a ce kowa ta zo ta dauka sai a cuda takardun ko ce ta zo ta dauka me kika dauka bude iqra kitabaka fa bi nafsika al yawma alayka hasiba karanta abinda kika dauka in ta ce zaria sai a ce to madalla ki zauna a zaria har mu dawo makka ke kuma wanda shirya kawo passport dinki abinda ake kenan kun ji wannan ita ce qur'a jama'a to wannan qur'a musulunci ya tabbatar da ita annabi yana da mata tara idan zai tafiya kowace za ta ce a har yau haka matan larabawa suke ina gaya muku in ka auri matan larabawa har yau haka suke in ka kawo abu sai dai me in qur'a ta fada to amma in ba qur'a ce ta fada ba za ta yadda ba ina fata an gane to ita wannan qur'a jama'a ana yin ta ga magada ana yin ta ga duk wani abu wanda zai rikici ya fado akai ko kun gane jama'a to wata qur'a wadda ita ce tafi kowace wato a inda zaka ga yadda malamai suka tsaya suka tattauna qur'a dangane da abun da ya shafi haƙƙin da idan aka samu rikici dangane da da meiwa zaka ce a ya za a yi a samu rikici dangane da da mace ce ka aure ta a iyakacin sanin ka ba ta da ciki ashe tana da ciki wallahi ala wa kaddara cewa abin da ake nufi kwantacce ne daga baya ciki ya zo ya tashi sai kuma ta haihu tace danka ne tsohon mijinta na baya shi ma yace dan shi ne ta ya la ai kenan gabana nan littafin durrul bahiya ne malami yake cewa wal waladu lil firash wala ibrata li shubhihi bi ghairi sahibi gidan duk da aka haifi da to dan gidan ne ko yayi kama da mai gidan ko bai yi kama da mai gidan ba wannan ba shine abin lura ba matarka ce ta haihu to danka ne saboda wani sahabi ya tawo da annabi da baki matar shi ta haifi da bakar fata yazo yace manzon Allah kaga abin da ta haifa manzon Allah yace kana da raƙuma yace wadanne iri yace jajaye cikin raƙuman ba baki yace akwai yace me yasa kake ganin aka samu bakin raƙumi kwaya daya cikin dangi jajaye sai ce la'allahu naza'a irqan meiwa ya gado wani kakan shi ne can baya sai ce wa la'alla ibnaka naza'a irqan sai ma danka haka na cikin kakanninka can baya akwai wani baki shine idan ku karanta sharhin 40 hadisi din can da muka fadi da su annabi ya ce idan miji ya zuba wa matar shi mani Allahu akbar wannan wani karatu ne wanda duk wanda ya karatu biology bai san shi ba Allahu akbar wannan sai fiyayyen halitta sallallahu idan miji ya zuba matar shi mani wannan mani zai bi ya kewaye jinin dangin mijin gaba ɗaya tun daga kan shi wannan har zuwa kat dangi na ƙarshe zuwa kan annabi Adam sannan wannan mani ya sake kewayawa ya bi jinin ita matar danginta kam ya je shafo ya dawo wannan yake nuna za a iya haihuwar da a gidanka wanda bai kama da kowa a cikin gidan ba bai kama da kowa a danginku da ke da rai kaf a duniya a yau ba zai iya yi wa ya ɗauko wani ɗan shekara 1000 da ya wuce ko 30,000 so baka da dalilin da dan an haifi da kai dogo ne matarka doguwa an haifi da gajere ko kai gajere matarka gajera an haifi da dogo baka da dalili ko kai baki ne a haifi da fari ko makamancin haka rashin kama a ce dan nan bai kama da kowa ba ba dalili bane mala yace wala ibrata bi shibihi bi ghairi sahibi dan yaro yayi kama da wani wanda ba uban shi ba ba komai shari'a ba ta lura da wannan wa idha ishtaraka thalathatun fi waqi'i amatin fi tuhurin malakaha kullu wahidin minhum fihi to ga misali jama'a baiwa ce ta yi jinin haila ta gama sai mai gidanta ya sadu da ita kashi gari kuma sai ya dauke ta sai kai kasuwa sai ya siyar to a tsarin musulunci shi wanda ya siye ta bai halatta ya sadu da ita ba har sai ta yi jinin haila ta tsarkaka amma sai ya ki jin wannan dokar sai ya je ya sadu da ita shi ma kuma kashi gari sai ya dauke ta sai ya je siyarwa da wani shi kuma wancan shi ma sai ya ki jin wannan doka sai ya je ya sadu da ita sai ciki ya bayyana faja'at bi waladin sai gashi ta haihu wadda'uhu jami'an kowa kuma yace dan shi ne na farko yace dan shi ne dan ya sadu da ita bayan ta yi al'ada na biyu ma yace ai ran da ya saye ta ran nan da ita ya kwana na uku ma yace shi ma haka sayuqra'u bainahum sai ai qura'a a tsakanin su a musulunci ba a amfani da DNA dan boko kusan wannan kun ji abin da ake amfani da shi a musulunci domin DNA yana kuskurewa amma ga ka'ida da musulunci ya zo da ita sai ai qura'a wa man istahaqahu bil qura'a wanda ya samu dan ta hanyar qura'a to ya za ai qura'ar wannan qura'a kuma ta rage alƙali a cikin ilimin shi sai dubi ɗaya daga cikin hanyoyin yin qura'a daga ciki akwai wannan da na faɗi sai a rubuta da a takarda sai a manne nan kuma sai a bar takarda ba komai waccan takarda ma a bar ta ba komai guda uku sai a zubar a ce kowa ya dauka sai ka dau takarda sai kaga ba komai sai a ce to baka da da wannan ma yaga ba komai baka da da wannan yaga da komai shikenan sai a ce to da naka ne to amma kuma da yake da ne sai ce fa alaihi lil akharaini thulufaddiya zai biya biyu bisa uku na diya da waɗancan diya dama raƙumi ɗari ce to yanzu sai aka yi kamar an raba ɗan uku kenan shi ya ɗauki 33 da kwata to yanzu sai ya biya wancan raƙumi 33 da kwata wancan raƙumi 33 da kwata kaga sai an yi ƙiyasi da kuɗi kenan kun ji wannan na daga cikin hanyoyin da ake yin ƙura'a a musulunci jama'a na faɗi ba a yin DNA a musulunci ne saboda wannan ita ce aƙidar musulunci na san wannan magana ba za ta yi wa 'yan boko daɗi ba saboda su suna ganin DNA is an absolute solution gaskiya ne idan da musulunci bai ce komai ba shi ne abin da da Hausa muke kira gwada jini ana rikici wane ɗan wannan ne wannan ɗan wannan ne sai a ce a je a gwada jini to gwajin jinin akwai wani abu ne da ake gwadawa a cikin jinin shi yake dauke da abin da ake kira DNA din wanda zai kokarin fitar da wannan dan wannan ne daga cikin hanyoyin da musulunci ya kawo akwai amfani da ilimi na kiyafa amfani da ilimin kiyafa din nan shine sai a ce kawo hannunka kai kai maka hannunka akwai wasu mutane da Allah ya musu wannan ilimi idan ya dubi tafin hannunka in ya dubi tafin hannun wancan idan ɗanka ne ko ya dubi tafin ƙafarka in ya dubi tafin ƙafar wancan in ɗanka ne zai iya ganewa saboda Usama yaro ne aka haife shi cikin sahabbai farikar amma uban shi baƙin fata ne sai aka fara tseguni da guntsugulu rannan da shi da uban suna kwance cikin mayafi amma kafafuwansu sun fito sai ga wani bakawai ya shigo cikin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai san su ba, bai san ana tsegumin ba, shi ran nan ma ya zo, amma yana da wannan ilimin.
Da ya kalli kafafuwan kawai sai ya ce, "Masha Allah, wannan kafa faɗa ita ta haifi ɗa."
Kawai sai ya wuce, bai ma san su waye ba. Sai Aisha ta ce, sai Annabi ya shigo fuskar shi na haske. Saboda Larabawa sun yarda da hukuncin irin waɗannan mutanen. Shi ne sai aka samu wani babban malami al-Imam Ibn al-Qayyim, sai ya rubuta littafi ya sanya mishi At-Turuqul Hukumiyya fi Siyasati Shar'iyya, hanyoyin da ake hukunci da su a cikin jagoranci na jama'a. Wannan littafin jama'a duk malami yana buƙatar shi, duk alƙali yana buƙatar shi, saboda waɗannan irin matsalolin ya ji rinka warwarewa a littafin At-Turuqul Hukumiyya, hanyoyin da ake hukunci da su fi siyasati shar'iyya, a wajen gudanar da jama'a a shar'ance. Duk waɗannan maganganun DNA da sauransu addinin musulunci bai san da su ba daga baya suka zo, amma musulunci yana da nashi tintini. Saboda haka musulunci ya ci gaba da nashi. Bature kuma in ya ga dama ya dawo ya ɗauki na musulunci, in bai dawo ba, amma musulunci dai bai yadda da DNA ba. Yasa alƙalai yana da muhimmanci su san wannan. Idan ana rikicin wane ne wa wance ciki ko wance ne ko wane ne, to in ma har haka ne, za a amfani da hanyar Qur'ani, amma ba za a ce wai a gwada jini ba, wannan ba shi ne musulunci ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. A'a, shi wancan wani ilimi ne wanda yake shari'ar musulunci ta riga ta yarda da shi, ta gamsu da shi. To wannan kuma wani abu ne na gwaji, wanda gwajin nan da za a yi na iya yiwa ya faru ya zama kuskure, wanda kuma daga baya ne ya zo bayan musulunci ya riga ya gina nashi. Saboda haka dan me za a bar wanda musulunci ya riga ya gino a kai? Misali yanzu musulunci wajen gano alƙibla ba ya dogare bane da na'urar compass, wato na'ura ta gano ina ne alƙibla. Musulunci bai dogara da wata na'ura, microscope ko wane ne wajen gano, telescope wajen ainihin gano wata ya tsaya ko kuma rana ina ta faɗi ba. Musulunci ya dogara da asalin abin da aka sani ne, shine ku yi kokari ku gano alƙibla saboda wasu dalilai. Ku yi kokari ku gano ina ne rana ta faɗi, ku yi kokari ku gane ina ne wata yake, amma magana amfani da wata na'ura babu. Ko kun fahimta? Na'am. 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 Ba za a yarda da shi ba, shi ne musulunci yana da nashi tuni. Wane yi wa wancan fyaɗe, sai ta ce wane yi mata fyaɗe, daga baya sai ciki ya bayyana. Na farko shari'ar musulunci za ta ce al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ke da kika ce yayi miki fyaɗe, kina da shaidu guda hudu da za ki kafa cewa yayi zina da ke? In tana da su sai ta kawo, idan ba ta da su fa sai a koma kai, kaji abin da ta faɗi a kanka a matsayinka na musulmi.